الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك هاتوا أولا رانا تا تلاتا عشرين دبير غوتا رجب إجرام مزع الله صلى الله عليه وسلم دقاقر مكة زوا مدينة شكرا دبو نايدا ريه دودا أربعين دبيو daidai da tara ga watan biyu shekara ta 2021 wannan shine darasin mu na 8 a cikin littafin Umdatul Mar'a a kuma zamana darasi na 8 haduwa na 3 ko insha Allah ta'ala zamu tashi hadisi na 62 kamar yadda jiya muka karanta na 61 mallan yayi mu wannan hadisi take da cewa احرصي ان تكوني اغلى من الذهب والفضه ياكي يا رؤى مسلمه احرصي كي كدايي متكا كي كدايتو ان تكوني اچي كي كسانچي اغلى كيچي مفيا صادا من الذهب والفضه بيدا زيناريا دا ازرفا يي كوكاري اچي كينفي زيناريا دا ازرفا صادا kake zanto mata mai arha sakaka wadda ba ta iya kiyaye abinda Allah yake so wadda kuma takan zanto arha kayan bako ba a san mace ta zanto haka nan ana gane kiman mace ne gurgurdan tsadanta da kamun kanta to mallai ya kawo hadisi yake ce an sauban an karbo daga sauban radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare shi kale yace lamma nazalat a yayin da wannan aya da zamu karanta ta sauka wanda Allah madaukakin sarki ke cewa walladina yakdizuna adh-dhahaba wal-fidda wanda suke taskace zinariya da azurfa qala sai sabai suka ce sai sauban yake cewa kunna ma'a rabbi sallallahu kunna ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfari ma'ana wannan aya ta sauka ne muna tsakan tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a daya daga cikin tafiye-tafiyansa da ya saba yi fa qala ba'du ashabihi sai wasu daga cikin sassan sahabbai wasu bangare na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da suka ji wannan aya ta sauka sai suka ce unzila fi dhahabi wal fiddati ma unzil kai abin da ya sauka dai game da zinare da azurfa ya sauka an yi magana game da su Allah ya saukar da abin da ya saukar gabe dangane da sha'anin su ma'ana al'amarin su babba ne ina ma da muna da zinariya da azurfan nan law alimna tunda ba mu da su law alimna ayyul mali khairun aida mun san wani arziki ne yafi zama alkhairi fanattakhidahu mujami ruko da shi ina ma da mun so na abu da yafi su ko su muna iya samun su mu ma mu samu dan mu yi abin da Allah yake so da shi tunda su ma arziki ne kuma dan adam na san arziki inna kullu hubbil khairi la shadid da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace suna fadin wannan abu fa qala sai yace da su afdaluhu abin da yafi zinari da azurfan nan matsayi da daraja wannan kuna hangiya kuna girmama al'amarin zinariya ne da azurfa to abin da yafi su matsayi da daraja a wurin Allah shine lisanun zakirun Allah ya baki harshe wanda yake ambaton Allah da shi Allah ya baka harshen da yake yawan ambaton Allah wa qalbun shakirun sannan a baki zuciya mai godiya ga Allah wa zawjatun ya zamto kuma an baka mace mu'minatun wanda take mai imani tu'inuhu ala imanihi wanda za ta taimaki mutum akan imanin sa wannan su suka fi tsada fiye da zinare da azurfan da kuke tattaunawa a kansa kun gane muhalli shahid din da malai yace ki fi azurfa da zinariya tsada me yake nufi ki zama mumina mai taimakon mijinki zaki fi zinariya da azurfa matsayi an gane yawwa to da mu amfana da abubuwa kamar haka a karkashin wannan hadisin shine mafi darajar alkhairin duniya guda uku ne abubuwa uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wannan hadisi
yake nuna cewa su ne mafiya daraja da matsayin abubuwa a wurin Allah. Na farkon su shine Allah ya baka harshe wanda kake ambaton Allah da shi, ba zagin mutane da gulma da cin mutuncin mutane ba. A baka harshe zamto mafi yawan abin da kake da harshen na ambaton Allah ne, to alama ne na Allah ya fifita ka a duniya. Sannan na biyu, Allah ya baka zuciya mai gode ma Allah, ba zuciyar da za a baka kana hangen har yanzu baka kai wani ba, kuma kana ganin sai ka kai wani sannan zaka huta. Sannan abu na uku wanda su ne mafiya alkhairu abubuwa a duniya shine Allah ya ba mutum mace mumina wanda take taimakon shi akan imani da ayyuka nagari. Wannan shine fa'ida ta farko da zamu samu a cikin hadisin. Fa'ida ta biyu shine yana daga cikin kula wanda mace take ga mijinta ya zanto tana taimakon shi akan addininsa. Alaman ka dace da mace ta gari shine a ga tana taimakon ka akan addininka, kuma tana fadaitar da kai akan ayyukan alkhairi da barin munanan abubuwa. Idan Allah ya ba mutum irin wannan macen, to ana kirga shi akan mutum ya dace da matar da ake ce mata mace ta gari a ban kasa. Fa'ida ta uku shine mutum ya samu mace ta gari ya fi daraja akan zinariya da azurfa. Tunda gashi sahabbai sun faɗa wancan, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ga abin da ya fi su, sai a cikin su kuma ya faɗi mace ta gari wanda ya ce tana taimakon mutum akan imaninsa. Fa'ida ta hudu shine ba a samun jin daɗi da walwala da rabautan rayuwar aure matukan ba a yi shi akan nagarta da tsoron Allah da yi ma juna nasiha ba. Tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tana taimakonka akan addini, kenan akan tsoron Allah da nagarta. Fa'ida ta biyar da zamu samu a hadisi wanda shine fa'ida na ƙarshe shine a mace ta yadda da abinda namiji yake tsayuwa a kansa ayyuka nagari. Idan mace ta ga mijinta yana ayyuka nagari, to ta yadda masa akan wannan, kar ta yake shi. Sannan kuma ya zamto ita ma akwai hannun jarinta wurin taimaka mishi ta ga yayi ayyuka nagari din. Wannan shine siffofin matan aljanna. Sai hadisi na nawa na 63 ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa take da cewa idza shama'a fi zawjiki ad-din wal khuluq faqad tawaffaqti 'ala an-nisa'i. Idza shama'a fi zawjiki, idan waɗannan abubuwa suka tattaru akan mijinki, aka ce mijinki yana da waɗannan abubuwa, menene su? Ad-din wal khuluq. Matukan mijinki yana da addini, yana da kyakkyawan ɗabi'a, faqad, to haƙiƙa ki kwana da sanin cewa tawaffaqti, an fifita ki 'ala nisa'i, akan sauran mata. Dan ko iyalan Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fifita su akan sauran mata, akwai auren su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ha Allah ya ce da wa azwajuhu ummahatuhum, iyalan Annabi sallallahu alaihi wasallam uwaye ne ga duk wani mumini, duk wani mai imani su iyayensa ne. Sun samu wannan daraja ne kawai saboda suna gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine Annabi sallallahu alaihi wasallam, shine anan malam ke cewa idan mijinki yana da kyawawan ɗabi'u, yana da addini, to haƙiƙa an fifita ki akan sauran mata. Sai ka hadisi yake cewa an Abi Huraira radiyallahu anhu qala, an karɓo daga Abi Huraira Allah ya ƙara yadda a gare shi, yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yace idza khataba ilaykum man tardawna dinahu wa khuluquhu, idan har wanda kuka yarda da dinahu addininsa, wa khuluquhu da ɗabi'unsa, ya zo neman aurenku, khataba ya nemi aure a wurinku, fa zawwijuhu, to lallai ku bashi wannan auren, kar ku hana shi, matuƙa yana da abin da zai iya rike mace. Illa taf'alu, idan ko kuka ki ɗaukan shawarata, kuka ki aikata abin da ni annabi na gaya muku, to ku sani takun fitnatun fil ardi, za a samu fitina a ban ƙasa, wa fasadun arid, da kuma barna mai faɗi ko mai girma. Waye rawaito hadithin adaku? Imamun Tirmidhi ko wa ibn Majah? Haka Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya hasana hadisa a cikin silsilatul hadith sahiha. Karkashin hadisin za mu samu fa'idoji guda takwas. Karkashin wannan hadisi akwai fa'idoji guda takwas. Fa'ida ta farko shine mace ana neman izinin neman aurenta ne ta hanyar waliyinta. An gane ko? Kar mu ce je tara 'yar jama'a kan hanya, ya canza mata tunani a zuwa ta rikici ya fara zuwa ya tambaya ta wurin waliyinta amma kuma ya fara da sani in ba amincewar ta shi ma ya hakura shi ya fi masa nabiyu shine mafi muhimmancin siffan da ake nema a kowane miji kafin a aure shi shine addini da dabi'u an gane ko a shari'ar musulunci ba a Najeriyanci ba fa saboda a Najeriya din kana da naira ba abinda ba za a yi maka ba galibi Allahumma an banda wasu akwai wadanda har yanzu tarbiyyar su bai lalace ba akwai wadanda har yanzu suna nan akan tarbiyyar su amma dai galibin abinda yafi faruwa shine in kana da kuɗi kawai kana da komai haka ake kallo kuma ba haka bane dan ba su ne kwanciyar hankalin bawa a banka sa ba bin Allah shine kwanciyar hankali to malam yace mafi siffan abinda ake nema a miji dai shine addini da dabi'a abu na uku shine a girmama matsayi da dukiya akan addini yana lalata rayuwar aure yana lalata rayuwa saboda shi harkan yau da gobe indai ba addini ba ana gajiya da shi wancan da kuka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutun yazo neman aure a wurin ku kuka yadda da addinin sa da dabi'un sa suka ce duk wanda ya hada wannan sifofin idan bai san mace ba zai iya walakanta ta ba in kuma yana son ta zai girmama ta kun fahimci magana in bai san mace to tsoron Allah sa da dabi'un sa zai iya tsare shi daga cin mutunci da walakanta ta kun gane magana in kuma yana son ta to zai girmama ta suka ce in ba mai wannan sifofin ba ba wanda zai iya tsare ma mace wannan hurumin to shi yasa anan sai malamai suka kawo wannan suka ce girmama matsayi da dukiya akan addini a daura biyun nan akan addini to ko shakka babu rayuwar aure sai ta lalace ko bajima ko madama sai an samu akasi a ciki Allah ya tsare mu fa'ida ta hudu shine mace idan wanda yazo neman aurenta aka tabbata yana da addini da dabi'u baya halarsa a maida shi in dai ba akwai dalili ne na shari'a da ya ratsa ba akwai dalili na shari'a da dama wanda kila mutum yana da addini yana da dabi'u din amma ba zai yiwu a bashi aure ba to in dai ba an samu wani dalili ne na shari'a da ya hana ba to baya halarsa a samu wanda yake da wannan sifofi kuma sannan a ce ba za a bashi aure a inda yazo neman aure ba fa'ida ta biyar shine ana son gaggawan aurar da iya mace idan wani mai addini ko mai dabi'u ya zo masa ya zo nemanta ba tare da jinkiri ba saboda shi duk aikin alkhairi yana dauke da jarabawa jinkirin aiki alkhairi baya daga cikin abubuwan da ake so a addinin musulunci ko da ba aure ba ne fa'ida ta shida shine mayar da mutumin da yake da addini ba tare da wani dalili na shari'ar musulunci ba wannan yana shelanta cewa za a samu banna mai yawa a ban kasa dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ba ku yi haka ba to fitina za ta faru kuma da barna mai fadi to hadisin na nuna cewa za a samu barna mai yawa a doran kasa idan ana kin mutanen kirki wurin ba su aure daga cikin abubuwan da za a iya samu na fitina shine yaduwan zina da kuma yawan mata marasa aure za a samu mata da yawa ba su da aure saboda da yawan mutane ba da aure suke neman mata ba so da yawa sannan sai na uku shine mutane za su suna kyamatan mutanen kirki indai ana kin su wurin ba su aure to za a wayi gari mutane sun ki mutanen da suke da addini in kuma ka samu aka to shi ma Allah zai walakanta wannan al'umma saboda da darajar addini ne abubuwa suke daidaito fa'ida ta bakwai shine a cikin hadisin za mu fahimci cewa macen da aka santa da kamewa da kamun kai ba a aurar da ita ga mutumin da yake fajiri ne baya halarta a aurar da mace ga wanda take mai nagarta ga mutumin da yake fajiri haka nan shi ma mutumin da yake kaman mai katangagge baya halarta gare shi je ya aure wata mace saboda wani dalili wanda ba na addini ne a farko ba fa'ida ta takwas shine gyaruwan mace ta zamto na gari ɗaya ne daga cikin hanyoyin dacewan Allah gare ta in mace ta zamto ta gari to Allah kan datar da ita da miji wanda shi ma yakan zamto na gari saboda Allah ta'ala yana sakan ka sakamako mai kyau ne da abu mai kyau Allah ya taimake mu hadisi na gaba na nawa kenan na 64 malai ce ij'ali qarara zawajiki قرارا عائليا يتحمل فيه الرجال المسؤولية. اجعلي ياكي مسلمة كسنيا قرار زواجك سارن أورنك أورن ذاكي كسارش أكن قرارا واني إرن ساري عائليا نفاملي با أبن دونيا إن ذاكي شكاكي دان أورنك شريا ذاكي نيكي ki haihu ki tarbiya ki gina al'umma ki gina mutanen kirkin da zasu taimaki addinin ki da al'umman ki a rayuwar ki karki rinka kallon me zan samu gidan wane nake wance ta aure mai kaza yanzu ni a kawaye ma in na auri wannan ai na zama abun kwatance na kaza na kan a wannan shirman banza ne wahayin shedan ne in dai ke musulma ce tantagariya irin musulman da Allah da manzansa suke so to ki sanya tsarin auren ki tsarin ki ke gida zaki tsara kun gane ko wani irin gidan da ke zaki tsara gidan ke zaki tankade da rairayen irin yaran da zaki dago su ta cikin gidan su kuma mazaje ya ta'ammalu fihi rijalul mas'uliyya wanda su maza za su zo su dauki nauyin wannan tsarin naki ki tsara abun ki mika ma maza su zartar kun fahimci maganan ƴaƴanki kin musu tarbiya kin musu abin da ya kamata su kuma malaje sai su kawo gudunmuwan abin da ya zama wajibi rayuwar ƴaƴa yayi kyau an gane ko yawwa shine malaji an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abi hurairah Allah ya kare da gare shi kala yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce la tunkiqul mar'atu almar'a kada mace ta aurar da mace yar uwanta kada mace ta ce na aurar da wanci a matsayin ita ce mai aurarsa mace bata aurar da mace wala tunkihul mar'atu nafsaha kuma kada mace ta aurar da kanta da kanta tace to na ma aurar da kaina in gatsiya Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce karku haka mace bata aurar da mace mace bata aurar da kanta a karan kanta qala abu huraira radiyallahu anhu abi huraira Allah ya kare da gare shi yace kunna na'udu allati tunkihu nafsaha hiya zaniya muna kirga mu sahabbai muna kirga macen da take aurar da kanta a matsayin mazinaciya haka karuwai ke yayi ko tabi'an karuwai ne wannan su aure bayar da kansu zuwa ga wani su a karan kansu to dan haka dan idan mace ta ce ta aurar da mace wata duk abu daya ne dole sai da wali kamar inda muka ji hadisi da muka karanta tare da ku a jiya za mu fa'idanta da abubuwa a cikin wannan hadisi guda hudu na farkon su shine muhimmancin bayar da kariya ga rayuwar mace a cikin gidan aure ba tare da lalata shi ba musulunci na so aure ya kyau ya gyaru ba tare da an samu lalacewansa ba wannan kuwa tsayuwan zai yi ne a lokacin da waliyinta ya tsayu ga daukar nauyinsa na walittaka wurin aurar da ita da kuma da samu mata wanda ya dace zanto shine wanda zai rayu tare da ita din abu na biyu shine mace baya halarsa a gare ta ta zama waliya ga kanta ko kuma ga wata mace yar uwanta mun ji karara annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan a cikin hadisin haramun ne haramun ne abu na uku shine dukkan mace da ta aurar da kanta an siffanta ta da mazinaciya kusa aka hadisin ke nufi sannan wanda ya aure ta shi ma yana matsayin mazinaci inda ita ta aurar da kanta da kanta ko da da amincewar shi to wannan yana matsayin zaman zina suke saboda yanayin daurin auren nasu yayi kama da mazinaci da mazinaciya yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta a hadisin fa'ida ta hudu kafin mu je hadisi na gaba shine mun gane a cikin hadisin cewa wajibi ne sai an samu waliyi kafin aure kan zanto ingantacce sai an samu waliyi namiji sannan aure ya dauro in duk matan garin Kaduna za su tare su daura ma wata aure auren musulunci wannan aure ya lalatacce ne an fahimta ko har sai an samu waliyi wanda yake shine ta bangaren mace ta bangaren namiji fa me ake samu na'am ko shi da kanshi ko wakilin shi ko aslan shine shi da kansa in hakan bai samu ba shine waliyinsa urfin mu al'adar mu shine yake kore mutun da kansa ko yanzu ga wani yana ce ina wakilu ana ce shine da kanshi da yake sai ce gani nan sai na'am
ana sauri
amma ya danganta ga urfin mutane mu anan kai haka ka shiga mara ka shiga cikin mara ta ido ai ko baka girmama furfara ba
yayi zafi da yawa dan sai Allah bai mishi
an gane ko to ba a yin haka ya halasta musulunci mutum ya wakilci kansa shi yasa ake cewa wakili ai wanda ke makwafin wani ina fata an gane mu al'adar mu da dabi'ar mu shine ba shi ya zanto kaman rashin kunya to kuma shari'a tana kula da al'adu waɗanda ba saba mata ba wannan kuma bai daga cikin ne sa'a ma shari'a abu ma ai da nauyi bambara kwai waira kuma mi aka bar ko ba haka ba a ce ina wakili ya ce ani ne da kaina ai za su fara cewa lalle kun za mu ga rashin kunya a wurin yaron nan ina kuka samu yaro mara kunya kuka ba shi aure abin da za a ce kenan to kai kuma kada ka ce ai mu ahlus sunna ala lala da cikin sunna ma akwai kula da al'ada ina fata mun gane duk urfin da bai saba ma shari'a ba ba matsala bane ana yin sa na'am hadisi na 65 ko malace la yajurruki hubbul lahu fil ursi ila al wuqu'i fi ma harramahu Allah ta'ala wala tata'azzari bi annaha laylatun fil umri la yajurruki hubbul lahu fil ursi kada fa san wasanni na angwanci ya jaki ila lugu'i har kije ki fada fi ma harramahu Allah zuwa ga abinda Allah ya haramta kun gani wala tata'azzari kuma kada ki bada uzuri ko wani hanzari na cewa wai bi anna halailatun fil umri ai kawai night party ne kadai ne sai dai ne fa a rayuwa in kai auren ba ka gama ba dare dayan dai ko ba fadin haka ana yi to matsalan biyu ne na farko Allah na jefa jaraba ne a lokacin da yaso ba mamaki duk zaman nagartan da kika yi a ranar Allah ke so ya jaraba ki in kin ci jaraba kin samu aljanna ba ki ci ba kuma ya zara hannun shi akan ki Allah na yin haka ku sani mutum zai yi shekara 10 yana wani aiki sai a ran da zai cika na 10 Allah zai ce in dai ka wani wurin to na yadda da shi in dai ya ci wannan na nan gaban to duk sauran aikin na karba in ya fada anan kuma ba ni ba shi Allah na yin haka kusan da wannan to Allah na iya kyalan mutum sai ya zo ke kaza ne sai a bashi kuma wannan maganar da malai cewa kada ki rudu kada ya jaki san wasannin kaza mu kam ai muna gani daliban mu da ramadana in ana ramadana ya kuke gani mata kaman mala'iku duk inda kaje ake tafsiri a cike yake hakan hanya duk inda ake tafsiri a cike ake da hijabi da niqabi galibi zaka ga dan wuya kaga wata ba hijabi a wurin abin nan to a goman karshen da aka gane Lailatul Qadri akai tahajjud akai kuka a masallaci aka fitar da zakatul fitri dan neman gafara da dacewa insha Allah ranan idi ranan da annabi manzo Allah bai isa ba kuma a ranan wannan tafsiran da ayoyin da na radio da na TV da na waye duka a ranan mata za su kwabe wannan tsarin su fidda tsaraicin su su yi barnan su da yawan ƴan mata ba sa iya zina sai ranar bikin Idi da yawan su wata za ta je ɗakin saurayin ta ranar nan za ta yi ne wata kaza duk haka za ta ta yi to irin wannan abinda malam ke faɗa shine ke faɗa anan kada ki rubuci ce angwanci ne kawai rana ɗaya ne kai kaza ne a'a babban fa abin da kike nema kar ki manta shine ki dace da yardan Allah ko ba haka bane akwai ta baiwar Allah dattijuwa ce a garin Zariya ta hada mu da ni da wani aboki na ita yar uwarsa ce take cewa kai ku yara ne ku zo in gaya muku me rayuwa ta girma sosai dattijuwa ce tace na rantsi da Allah ku kiyaye saban Allah kuma wallahi tallahi ku guji fitsara lokacin auratayya tace wallahi na samu matsala a gidan aure na tun bayan yin aure na har yau da nake magana da ku ba hanyar da ban yi ba in warware matsalan nan a ƙarshe na gamsu kuma na yarda cewa wallahi fitsaran da aka yi a ranar aure na ya sa Allah ya zara albarka tun daga ranar fitina ya fara faruwa da ni tace fata na dai Allah ya sa zan muka fara a lahira amma wallahi na shiga jarabawa da rayuwar ma ta kare ban mori auren ba tace kuma wannan bike biken da rayere da bizaran da aka yi aure na wallahi ban san dalilin da ya ja mun wani abu na fitina kaman shi ba tace na dai je Ka'aba na roki Allah ya yafe mu ina fata ya zanto ya yafe mu amma har yau ina gaya muku zuciya na na gaya mun wannan abin da na ishe ja mun wannan musibar to ba wannan ba har rashin lafiya na jiki na iya kama mutum sanadiyar waɗannan zanubar da kuke gani a zo aure ai fitsara ai gadara ai banzartar da dukiya ai almubazzaranci da ita a haɗu maza da mata tun yara na yanzu har uwayen tsofaffi da girman su suna rawa suna liƙe-liƙe suna shirman banza da wuri kuma wallahi ba mamaki bai wuce shekara biyu kila ki shiga kabarin ki ba to me amfanin irin wannan bai da amfani bai da amfani duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ayi Allah ya ije miki abin da yafi shi ne Allah ya ije miki abin da yafi shi ne shari'a ba ta zo ne ta takura ma mutane ba ta zo ne ta baki abin da yafi wanda shaytan zai baki shari'a ba ta zo ta takura miki ba in kin ga ta hana ki to shaytan ne zai halaka ki kuma da ta hana ki ta aje miki abin da yafi wannan to me ne tashin hankali a ciki me ne damuwa Allah ya samu dace to mallan da yace kada san ki ga wasannin auratayya na angwanci ya jaki zuwa ga fada ma abinda Allah ya haramta kuma kada ki yi uzuri da cewa ai dare ne kadai na shekara na dare ɗaya ne kawai a rayuwa daga shi ai ba za a kada wani angwancin batun da dai so ɗaya ake yi ana Aishata mallan yace an karbo daga nana Aisha radiyallahu anha annaha zaffat imra'atan ila rajulin min al-ansari wata mata ta tare ta yi aure ta tare da wani mutum daga cikin sahabbai na garin Madina fa qala nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah kira da amincin Allah sabbata a gare shi yace mana na Aisha ya Aishatu ya ke Aisha ma kana ma'akum lahun yanzu haka amar yake tarewa ba wani ƴan wasanni na angwanci fa innal ansara su fa mutanen Madina yu'jibuhum Allah wasanni na burge su ma'ana ba haramtawa aka yi ba amma kar ayi na saban Allah kun ga a can da ya faɗa ya ce kada san ki ga wasanni ko ya jaki ya nuna kenan an bari ayi da ayi wasannin amma kar ayi na wuce gona da iri an fahimta yawa ba a yin auratayya kaman gidan mutuwa in an zo biki akan so a ji motsin cewa ana wani abu na farin ciki amma kar a saba mu abinda Allah da manzansa suke so ga darussa da zamu samu a cikin hadisin guda takwas na farko cewa wasanni a lokacin angwanci hal ya halasta shari'ar musulunci bai ana ba shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya shigo gida ma ya jima ta suna kidin kwariya ko suna kida dindufa a cikin gida ana biki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo zai wuce ya ga sai ya zai shiga wani sasan sai ya gansu a tsakar gida a gefen sasan ajiya babba ana ta kidi hajiya mai ɗakin gabas ko ya gansu suna ta kidi da suka gansu masu ta idan wuf suka ja hijaban su suka yi danna da gudu ita ko Zabiya ta riga ta yi nisa ai ko ta ankara ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo kusa shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalle su sai ya kauda kai sai zai wuce sasan shi to suna gane akwai sunna wanda take tabbatacciya ta aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam kun gane ko sunna wannan sunna ce kenan tabbatacciyar sunna saboda da haramun ne ba zai kyale su ba a taba yin abin da yake laifi a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ana ba to da suka ga ya juya kai ya wuce ya nuna musu cewa kenan abin da suke babu laifi a cikin sa saboda me na farko babu maza a wurin su kadai ne mata shi yasa ma a cikin gida suka yi ba akan titi ba a gane wannan na biyu shine kalmomin su babu saban Allah a ciki babu batsa babu shirka babu bid'a shi yasa sai kyale su da ya juya zai shiga daki ita wancan hajiyar da ta so da kan ta gudu aka bura ta ganin haka sai ta kara ma kwarya zaki kawai dama ba iya ba ku wuri ba ana ba ku biya biyu za a ji ku a bakwai shine sai ta ce cewa fina rasulullahi ko kai mata ku fito taron ma ya kara armashi ga annabin Allah a cikin mu kai ka je yar bakar shari kun banci magana wato taro ya taro ba kirjin bikin shine manzon Allah kamar abin da take so ta ce kenan
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin ya bashi kamar yadda kuka yi murmushi shi ma sai abin yace wato irin kai mata sai aslo kenan shikenan daga dan daga muku kafa kuma zaki ja ni ki je ba ni ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai murmushi tunda mata ne dai ya juya zai tafiyar sa to sai mata suka rinka fitowa da ta ƙara mu ƙwaryan zaki ita nan sai za ta yi mai kirari to anan ne ta buga faul kuma sai ta ce wa ya'lamu ma fi ghadin kai annabin ma dake cikin mu ya san me zai faru gobe ai fadin haka kawai sai juyo fuskar sa amurtike yace ke tsaya matsayinki wala ya'lamu ma fi ghadin illa Allah ba wanda sai san me zai faru gobe in ba Allah ke dai ke bikinki ke asharan lanki ba laifi bane amma wannan kalmar taki bata cikin addini an fahimta ko to anan sai ya nuna wasan auratayya na mata ba laifi bane in sun me in sun kubuta daga cuɗanya da maza ta kubuwa da maza ɗaya kenan na biyu kuma sun kubuta daga kalmomin batsa ko mene ko saban Allah sannan na uku kuma ba zai shagaltar da su daga barin sallah ba dan galibin matan da suka yi wannan dilkan ko me kuke ce masa ko sallah ba sa yi saboda ba za su wanke 15530 din sa a banza ba amma sun manta jahannama za ta wanke shi kuma in ba su ba Allah ba an gane yawa na'am in ana kidan ma ba sallah ko to kun gani to duk abin da zai hana mutum ga ambaton Allah wannan abin ya haramta na'am to wanda zake kidan to ga karin ilimi daga Malam Nura yace mai kidan ma zai gardiya ake samuwa kuma ir yarinya ake ma sawa ta yi ko to ai ko sai a hankali wato zamu karanta wani hadisi da ko a gaba wanda wato ana cikin fitina fa ba za ku sani ba kun ga wannan lesbians din da ake magana nan abin yayi nisa da ba ku tsammani a cikin mata fa da yawan matan sun daina zina sai bin mata ƴan uwansu wasu matan kuma suke zuwa su kaima wasu maza labarin wasu mata daga waje ta zo ta hoto da ke baki sani ba a wayanta ta ce ku yi selfie wallahi namiji za ta kaima suna nan da yawa kuma in ka gansu a fuskar ka ce kamammun mutane ne kusan da wannan za mu karanta wani hadisi a nan gaba za ku je nan sallallahu alaihi magana akan mace ta je ta siffanta mu ne namiji mace ƴar uwanta kuma ina cikin dabi'un da ake yi ni din nan wallahi na san waɗanda kai hana ƙarya ma an yi sa kama ni a badarawa ne ƴan badarawa su haƙuri wallahi ƴan badarawa ne mace aka yi ma aure ko wata biyu ba ta yi ba na rantsi da Allah suka zo suke cewa wannan amaryan irin wanda wanmu yake so ne za mu je mu bashi labarinta ni na san wannan ba ku sani ba ni na sani na san wanda abin ya faru a kanta shi din ne dai ban san shi ba amma yaran da suka faɗa abin ƴan badara wannan ne ƴan mata ne za su je su kai mu wannan miji labarin ga irin mace da yake so sun gani a gida kaza abu ya wuce inda kuke tsammani ai ba a baya mun karanta da ku ana sa mace dokoki ne gwargwadon ɗabi'anta ba to ga ɗabi'an nan annabi ya faɗa ma gashi yanzu yana tabbatuwa ai wallahi ba abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai faɗa a ce ba zai tabbata ba wallahi ba wannan abin sai dai ba shi ya faɗe sa ba to saboda haka kai ki ɗauka wa tunaninki an wuce duk inda kuke tsammani kuma shi yasa muke karanta irin waɗannan hadisan saboda ku fita daban a cikin al'umma kuma ku je ku kira ƴan uwanku mata ku je ku kira su dan ku kun zo nan kun karatu bai isa ba sai kun je kun ja su tunda su wasu su ba su zuwa irin inda muke wasu ma ba su so su je irin wannan abin da muke faɗi ba sa so amma ku za su bi ku gidan biki ku gaya musu ga abin da annabi ya faɗa wanda za ta ci gaba ta ci gaba wanda za ta ci gaba ta ci gaba mu na mu isarwa ne ba mu da wuta ba mu da aljanna mu dai abin da annabi ya ce a faɗa wallahi mun faɗa muku kuma Allah ya san kauna ya sa muka faɗa muku sauran hukunci kuma yana ga Allah mu da ku ba wanda ya ce kwaci kanshi wa alaikum assalam yawanci sauti kuke sawa amma sautin wane ne mace ko namiji ta yi kaji ai an gama a ga namiji nan an ji shi in ba shi ko mu je akwai abubuwan da nake gari za su warkar da waɗannan tambayoyin naku a ciki ban sani ba kai a ina kuma ma zan fadi ba muje a tsawon labari ne kawai muje gaba da zan ce ne kila karanta litafin a majalisi amma na tuna da kurmin mashi nake da na fada haka annal mar'ata la yajuzu laha an tatawalla tazwij nafsuha wa la tazwij ghayriha min an-nisa'i abna na uku shine dukkan macen da ta aurar da kanta ana siffanta ta da zina ko saboda yanayin sura auren da ta yi yanayi ne na zina Allah ya tsare mu fa'ida ta kai ai ma mun huta nan mun ma dauki fa'ida ta farko a hadisi na 50 da 65 shine cewa wasannin angwanci ya halarta abu na biyu shine ana so mace ta tare a ɗakin mijinta da abin da zai faranta masa rai da shi da ita din wannan kuma kun fi ni sani na ukun su shine wasan da musulunci ya yarda da shi a angwanci shine wasan da ya dace da shari'ar musulunci dukkan wanda ya saba shari'ar musulunci kuma wannan ya rage tsakanin bawa da mahaliccinsa na hudu babban makasudin da yasa aka halarta wasan angwanci shine a yada farin ciki a cikin amare da ko akalla ita ma ta ji in ta tuna wata rana hakke kwalla saboda tuna bayan shine roko an gane ko to ana son wannan an halarta saboda ta iya tuna aure na fa wance ta zo haka wance ce ta wasa take cewa ga haka ko Allah sarki yanzu wance ma fa tara su ƴaƴanta ko nanan duk wannan zai ta tuna miki wani abu masu sa nishadi da farin ciki musulunci na son ki a cikin farin ciki baya son ki da bakin ciki na biyar daga cikin fa'idan wannan hadisi shine wannan wasan da aka yadda ayi na angwanci ya keɓanta ga mata ne kadai ba a yadda maza su yi tarayya a cikinsa ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a kamanceceniya mata su kamanceceniya da maza ko aka sun haka abu na shida mun fahimci a lallai su mata wasa angwanci yana burge su saboda ga sha Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce manana Aisha su fa mutanen Madina suna son wasannin biki ko saboda haka yana burge mata maza sai su taimaka musu su yi akan abin da bai saba ma Allah ba kar kuma a ce bid'a ba bid'a bane tun daga shan halas amma dai kar a wuce gona da iri kuma a yi daidai ruwa daidai kurji fa'ida ta bakwai shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar akan a yalwata ma mace a lokacin da ya dace kuma yalwatawa mai kyau a lokacin abubuwan da suka halarta shari'ar musulunci kar musulun kar namiji ya zanto wani taure mai mugun tauri da tsanani ba a san haka ita mace an fi so ka yi soyayyanta nema ka kwace soyayyen ya dawo hannunka ba ka sa karfi ba da yanda kake ganin karfinka da raunin mace wallahi in mace ta so ta rufta ka sai dai Allah ya tsare ka amma za ta iya tara ka shekaru da yawa ta sa ka a wani gadan da kana shiga shikenan kowaye kai ka fada ko bayan da ka iya an fahimta ko to musulunci na son ka saboda su mata suna da taushin zuciya suna da saukin amallaki zukatansu an kyautata musu to shi yasa musulunci anan ya kwadaitar akan a kyautata ma mace kyautatawa mai kyau a lokacin da ya dace kuma ba tare da saba ma shari'a ba wannan ya shafi maza ne mazan da suke jin mu ko za su ji mu ta audio sai su ji tsoron Allah su yalwata ma mazajensu wasu suna da tsanani da kunci a cikin iyalansu ba daidai bane ba daidai bane ita mace abin tausayi ne musamman harkan gida ko kai namiji ka duba yau ashe kai kwana biyu baka fita ba ya kake ji to ita wannan tana nan ta girki ta shara ta kaza ba ta isa ta gaban kanta ba ne tana da mutunci sai da abin da kace kai ne tafi kai ne tsaya dinta kusan ko iyayenta suna da wadata so da yawa tunaninta kafin ta tambayi mahaifinta kai take fara tunani to saboda haka kusan kai ne gatanta ta wani wurin haka mata mazaje su zamto masu tausayi da kyautata ma mata Allah ya bamu ikon gyarawa abu na takwas kenan ko za mu fahimci cewa wannan addinin ya kula sosai da yanayi mabambanta na rayuwar mace duk halin da mace ke cikin musulunci ya bata ya kula da yanda ya kamata ta kasance dan yana taimakonta akan ta tsaya akan ayyuka na gari duk abin da zai zanto na gari ne musulunci na kwaretar da mace akan sa hadisi na 66 malamin sa ke cewa ta'ammuli as-sumuwa fi al-alaqati az-zawjiyya ki tunani mai kyau ki lura wurin bibiyan bukatunki
na abin da ya shafi kiyi la'akari da daukaka wato ta auratayya a wurin la'akari da abubuwan da zaki na rayuwanki kiyi la'akari sosai da yin daukakan da kika samu ta hanyar auratayya fal mubasharatu kuji fal mubasharatu baina zawjain domin hada fata da fata ma'ana saduwa kenan na auratayya baina zawjain tsakanin ma'aurata biyu laysat fi hanajasatun a cikin abin da babu najasa a ciki ma'ana a haduwan nasu na kwanciyar aure ba su fidda ruwa dukkanin su ba wa ma zalika tatahharani ba'daha amma tare da haka shari'ar musulunci ana so ki kula da cewa akwai tsarki da zaki a tsakaninku bayan in dai matukan an samu wannan saduwa na aure din malaiki an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abi hurairah Allah ya kare da a gare shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala wanda Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce idza ka'ada baina shu'abiha al-arba idan mutum ya zauna a sansanin mace guda hudu wa anzaqa al-khitana bil-khitani sannan aka samu haduwan kaciya da kaciya faqad wajaba al-ghuslu to wanka ya zama wajibi a wannan lokaci koda ba su fitar da ruwa ba koda ɗayan su bai fitar da ruwa ba to anan malai na cewa ki kula wurin bibiyan abubuwan da suke na alakar auratayya ki san hukunce hukunce wannan yana da alaka da kaman hukunci kenan da kuma sanin abin nan domin musamman mu da muke zuwa kauyuka da awan halallu za ka yi tuna kankomi za ka je ga mutum ya shekara 30 bai taba wankan janaba ba kuma namiji an mai bayanin wankan janaba ce shi fa matar shi ne shi ba dan iska bane ba mata ke nema a waje ba dan me za ce sai yayi wanka to wannan sai ka dawo da tunanin shi sannan ka koyar da shi hukunci daga cikin fa'idojin da zamu dauka a cikin wannan hadisi shine ya wajaba ma'aurata guda biyu su yi wanka a lokacin da aka samu fitan maniyi daga jikin ɗaya daga cikin su ta hanyar mu'amala ta auratayya ko da kuwa dukkanin su ba a samu fitan ruwa a tare da su ba matukan an samu saduwa ko babu biyan bukata to lalle za a yi wanka na biyu shine wankan janaba wajibi ne akan mace da namiji dukkanin su wajibi ne akan su su yi wankan janaba sannan sai abu na uku shine mun fahimta cewa kamewa tsarki ne ga mace idan mace kamammiya ne to ana la'akari da ta tsayin mace mai tsarki ta bangarori mabambanta juna a shari'ar musulunci hadisi na 69 malai ce iyaki wa tanghisu hayata zawjiki fa inna aqibatahu wa qimatun iyaki kashe dinki ahir dinki kenan wa tanghisu hayata zawjiki ta hanyar tauye ko gurbata rayuwar mijinki kada ki kuskura ki gurbata ko ki tauye rayuwar mijinki saboda babban matsalan shine fa inna aqibatahu karshen sakamakon da zaki samu in kina ma miji irin wannan kina ma namiji irin wannan fitinan da cutarwan sakamakon waqimatu yana da muni kwarai da gaske saboda zaki jefa shi zuwa wannan halin da zai zo har ki sai ya cuce sai ya cutar da rayuwarki amma ku misali guda ɗaya ai dukan ku mata ne kuma duk kun sani yanzu misali idan aka je asibiti sai aka ce mace tana da infection ana samun wannan abubuwa a yawan mata ko aka ce mace tana da infection in za a ba da magani ita kadai ake ba ko har da mijin ku ba ni amsa haddashi ba ma likita zai ce kai ma za mu duba ka ba kawai kai tsaye in dai mace tana da infection to har namijin sai an ba shi magani to kaman haka abun yake a imani da ɗabi'a ku ɗauki wannan na sako muku da misali ne don ku fahimta da kyau haka abun yake wannan sha'awar da kikan je kan dame ki wani lokaci in kina cikin masu azabtar da shi akan wannan to kai tsaye ki kwana da sanin kina tallata ma wata sha'awa ce yana da kyau mata su san da wannan duk macen da ke azabtar da mijinta a gida to tabbas tana kallon shi ne ga wasu matan a waje kuma na wajen nan ko ta zama ta gari ko ta zama kishiyan haka amma tabbas you can never cheat nature and go free ɗaya kenan sannan kuma na biyu duk abin da zai girbo a wajen nan sai ya dawo miki duk abin da zai girbo ko alkhairi ko kishiyan alkhairin tabbas zai zo ya ci miki a gida kun fahimci magana to shine anan malam ke cewa ahir dinki ka shedinki ya zanto kin tauye ko kin gurbata rayuwar mijinki domin karshen sakamakon gurbata shin nan da zaki mummunan sakamako ne ba za a samu yanda rai yake so ba. Allah ya datar da mu. Wannan abin da na faɗa yana faruwa ga maza, yana faruwa ga matan. Wasu mazan suke bata matan, amma tun da ba maza nake makaratu ba, shi yasa na baku naku bangaren. Duk abin da kuka ji na faɗa da ya shafe ku, ku kaddara inda maza ne a gaba na kishiyan haka zan faɗa musu. Kun fahimci maganan ko? Yawwa, su sun sani waɗanda muke karatu da su, musamman majalisin maza na kurmin mashi. Shi yasa majalisin tafan da muke da mazan shi muke da matan. Saboda in matan sun ji mazan ma su ji, kar a je gida a samu akasi. Wance yanda na gaya musu, su ma waɗannan haka za su ji daga gare ni. So wannan shi ne. Malaika hadisi yake cewa an Abi Hurairata radiyallahu anhu, an karɓo daga Abi Huraira Allah ya ƙara yadda a gare shi, ƙala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadbana 'alayha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbiha. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu, idan namiji ya kirayi iyalinsa matarsa ta aure, ila firashihi zuwa ga shimfidansa, fa'abat sai ta ki saboda wani dalili nata na kanta ba na shari'a ba, fabata ghadbana 'alayha, har mijin nan ya kwana yana fushi da ita, to ta sani abinda ta yi nan ya janyo mata la'anatul mala'ikatu, mala'iku sun dinga tsine mata a cikin wannan daren hatta tusbiha, sai da ta waye gari. Kun gane ko? Mala'iku za ta tsine mata har sai alfijir ya fito. To za mu fa'idanta da abubuwa guda hudu a karkashin wannan hadisin shi ma. Na farko shine haƙoƙi na wajibai akan mace. Sun zama wajibi ta amsa su zuwa ga mijinta dukkan lokacin da ya neme ta, musamman a shimfiɗa. Wannan wajibi ne, shi yasa yana cikin wajiban haƙƙi, in dai namiji zai ciyar da mace ya zaunar da ita a gidansa ya mata tufafi, ba ta da dalilin da za ta hana shi kanta. Na biyu, shari'ar musulunci ta hana mace akan ta amsa ma namiji ba tare da wani uzuri ba. In akwai uzuri, wannan wani abu ne daban, shi sai ta masa bayani. In dai ba ko wani uzuri ba ne, to an ambaci narko dan an ambaci la'ana ga duk macen da take da wannan ɗabi'an cewa mala'iku suna tsine mata albarka a tsawon wannan daren gaba ɗayansa har zuwa safiya, ta yi cikin tsinuwan mala'iku ko da ko ta yi sallan dare a cikin wannan daren. Na ukunsu shi ne, idan mace ta hana mijinta kanta, to wannan akwai zunubai masu yawa a ciki. Ta aikata zunubai masu yawa wanda aƙalla ga guda biyar a cikinsu. Na farko, ta zalunci mijin wurin hana shi haƙƙinsa. Haƙƙinsa ne wanda Allah ya bashi, kuma ta yi zalunci wurin hana shi. Na biyu, ta saɓa ma Allah kan haƙƙin miji. Ta saɓa ma mijin, ta saɓa ma Allah. Na uku, shi ne ta tauye haƙƙin rayuwar mijin. Na huɗu, shi ne ta yi mummunan alaƙa irin na auratayya, inda a jiran alkiyama a ce a ware wanda suka yi mummunan alaƙa babin auratayya, to sunanta zai fito a cikin waɗannan matan. Na biyar ɗinsu shi ne ta bijiro ma mijinta da fitina mai zaman kansa, da aka goben ta fara ganin hotuna da saƙonnin ‘yan mata a wayan shi, kuma ta ce mai munafiki, don wanda ya fara da munafincin ita ce. Ya zama tilas ko? Wallahi ku kula da mazajen ku, matan da ke farautar mazaje suna da yawa, don haka nan a yi ƙoƙari ya zamto an yi abin da ya kamata. An gane ko? Abu na biyar shi ne wajabcin yi ma miji ɗa'a matuƙan bai umarni da saƙon Allah ba, shi ne abu na huɗu. Sai hadisi na nawa? To, an yi maganar kishiya, sun kasa gane lambar hadisin. Ko kun gani hadisi na nawa? 68. Allah ya muku albarka. Ihdari, ki taka tsantsan, an yad'u alayki ahla sama, ki yi a hankali ki taka tsantsan kada waɗanda suke sama su yi miki mummunan addu'a, bi sababi su'i af'aliki, sanadiyan munanan ayyukanki. Kenan akwai waɗanda mala'iku ke musu mayagun addu'o'i a cikin mata. Suwaye su? Ga sunan zamuji. malam yace an mu'adh bin jabal manya ogan mu ko me foundation din mu Allah ya kare da ga manyan mu an mu'adh bin jabal radiyallahu anhu an karbo daga mu'adh dan jabal Allah ya kare da a gare shi anin nabi sallallahu alaihi wa sallam qala daga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace la tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya babu wata mace da za ta cutar da mijinta a nan gidan duniya illa qalat zawjatuhu min al-hur al-ayn face sai matansa daga cikin matan hurun inna gidan aljanna za ta kalle ta ita tana aljanna ita tana nan duniya ta ce da ita la tu'dhihi karki cutar da shi hajiya qatala killa Allah ya tsine miki fa innama huwa indaki dakhilun wannan mijin da kike gani shiyarin ne kike danyi da shi na dan lokaci shine fa innama indaki dakhilun wurin ke dan shigo kawai ya dan huta yushiku kuma ina gaya miki lokaci ya kusa an yufariqaki da zai kyale ki ilaina ya taho wurin mu ya huce bakin cikin sa wannan ko ba sharhi da ya isa wa'azi fa'ida na farko a cikin hadisi akwai hadari matukar gaske mace tana cutar da mijinta horin din dinnan ba sa saba mu Allah ba saba ba kuma za su tsine ma mace kuma Allah ya halice su ya zabe su kun gane kenan hadisin na nuna kar ku kishi fa dan an ce horin ki ce wai to ni wannan yar balarabiya ma ya ta kare mun je aikin haji yana ta kalle kalle har yana tuntube ina jan shi ko wasu na faɗin haka ce in wallahi in ma zai je gare ta fushi kadai mutum sai uban kallon matan tsiya kaza 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 kai dai ba auren ka za su yi ba amma kuma kaza da sauransu ana jin wannan complaints din da yawa a wurin mazaje yace to yanzu shine wata ana tafsiri wai aka ce matan shi na aljanna tace yanzu mutum a duniya ba kyale shi ba lahiran ma ashe sai an mai kishiya fi sabilillahi yanzu ya za a kare to ba haka bane wannan da kuka ji tana tsine mata ita ta wulakanta kanta kun gane ko saboda in ta bi Allah an anje lahira su din duka kasanta suke duka hurin din suna kasan matarsa ta aure shi kun gane wannan ko sannan ba kishi a can ba problem saboda wana za'na ma fi sudurihim min ghillin duk wannan kishin da kuke ji na damuwa kuna shiga aljanna duk Allah zai cire muku saboda ba a shiga aljanna da bakin ciki ko damuwa ba a shiga la yasma'una fiha lahwan wala ta'khima illa qilan salaman salama aminci kawai ake ji wanda ta samu wannan problem din wanda take muna nama mijinta ne a nan gidan duniya Allah sarki wani bawan Allah naga ya fito yana kwalla matar shi har tsakar gida ta fito ta ci bai mutunci a gaban makwabta shine wasu suke ma matan fada sai ce ku kyale ta kar ku yi mata fada ba laifin ta bane talauci ne aida da nake mata ba ku jin ta na mun haka wallahi sai kwalla ya zuwa idan shi yace aida da ni take mora ba ta mun haka ko kun taba ji ce mun suka ta ce shikenan ku kyale ta ta iyayen ta talauci ta gani yanzu ya zama walakantacce a wurin ta jahila kenan baka kira ga yaya har uku ko hudu amin ya Allah Allah ya kiya jama'a ku farinka wa'azi wallahi ku rinka tunatar da mata kar ku shiru fa kar ku shiru ku rinka tunatar da mata saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mafi yawan da za su shiga wuta a ranar kiyama mata ne kuma wannan abin na ciki daga cikin hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi dalilan yawan mata a gidan wuta yace takfunnal ashir wa takfunnal la'na kuna gutulce ma mazaje kuna yawan zagi ƴaƴanku zagi rashin mutunci ga mazaje annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan na daga cikin abin da zai loda mata daiwa a gidan wuta daro daro an gane ko to wallahi ku a karan kanku kuji tsoron Allah kuji tsoron Allah ku sani duk yanda kuke ganin mazajen ku nan duk yanda kike ganin wani matsayin ki da wani status din ki duk wannan shirme ne in kai ki shigo dakin miji in kin shiga dakin miji a ƙasa yake a sama yake kawai ki dauki wannan shine alaman kin dauki matsayin ki wurin Allah batun ba su kyautawa ba shi nake magana ba eh ba su kyautawa amma me yafi miki sauki akan Allah ya miki sakayya ta yanda yaso akan keki makanki eh yafi ballanta na bari ku ji kun ga duk wani rikice rikice da ake maza da mata auratayya wallahi in namiji ke zaluntar mace ko mace ke zaluntar namiji ran da yaji labari ko ta ji labari yau ya fadi kabari za a kai shi wallahi ita za ta fi kowa shiga tashin hankali shi ma in ya sai ya zalunce ta sai ya fi kowa shiga tashin hankali ba za ta dawo balle ka nemi yafiyanta ba zai dawo balle ki nemi yafe miki kuma alkiyama na rantsi da Allah ko dan da kika haifa ne ba zai yafe miki ba sai dai ko ki je wuta ko shi kuma ya san yadda zai wallahi dan ki ba zai yafe miki ba ba zai yafe miki ba in kin ga yafe miki a nan gidan ne amma a lahira wallahi ba zai yi ba wallahi ba zai yi ba wanda zai salwantar da lada daya ko akan mahaifinsa ne saboda shi ya je wuta ba zai iya ba ba ku ga wutan ba ne an gane ko sai ta ku rinka mata nasiha fa'ida na karshe wannan hadisi shine kwadayin da kullun din suke da shi akan ganin jin dadin mazajen su a nan gidan duniya da kuma ki matan aljanna suna kin su ga mazajen su na gidan duniya wani abu na bakin ciki ko wahala ya same su a rayuwar su ta duniya Allah ka sa mu ma suna can suna kishin mu san ki sun kasa amsa to shike da mal su sun amsa matan horon din kar Allah sa ku amsa fa'ida ta hudu cin kuna man kwado kenan wallahi haka za ku diba hadisi ne haka zan tanar ka muku shi na rantsi da Allah haka nan za ku dibe shi ayin an je inda ke muku dadin raha kuke yi saboda haka nan ba ku ci shi a yanda yake ko ku mallan nura ba za mu yi ma hadisi tawili ba ba wani kwaskwari ma yanda kuka ji shi haka ya taho kawai a ci da hakuri kai kan ma ku yi hakurin sun sa'a ni ne ko mallan nura ya ce ma kun sa'a ni ne da shi ne juye muku zai fa'ida ta hudu yan uwa musulmi shine shi miji kaman shiyarin ake da shi da macen lahira wadda in kika cika matsa ma miji ki kaman kina kokarin kashe shi ne ga matan hore in tana ta addu'a ya taho eh ku sani daga wata ne hankalin ta tashi gaskiya na faɗa muku in dai kina matsa ma miji ki to kaman kina addu'an ya mutu da wuri ne saboda me dukkan da kika muna na mishi matan aljanna za su ce ya kusa zuwa Allah ka sa ya taho da wuri dan haka in kina fatan kina fatan idda da wuri sai ki ta matsa ma mijinki na ko san wallahi ba ku fatan haka da haka ku bisa a hankali in kin san ma kina latin abinci yau ki fara da wuri in kin san mu ku daidaita ba ki je ki bashi hakuri ba wani matsala shi rayuwar aure fahimta ne in kai ma mace ba daidai ba ba gajiya bane dan ka bata hakuri kun gane ko in kai ma mace ba daidai ba ba wai zubewa bane kace mata abu kazan nan kin bata min rai ne amma ki hakuri da Allah na san ban daidai ba amma ki hakuri ba wani matsala haka ke ma in kin san baki yi daidai ba kawai ki bashi hakuri a zauna lafiya to dan haka nan idan mace tana matsa miji kaman tana sa shi gaggawan koma zuwa gidan lahira ne bisa ga wancan hadisi ingantacce dan haka nan mace ta kokari ta kasance mai matukar kwadayi akan cewa ta kasance tare da mata aljanna kar su kwace mata miji kuma ta samu ta kubuta daga addu'an da hurun din suke yi mumuna akan ta wannan hadisi ya kamata a rubuta shi a kofar kowane gida eh to mallan nura ya ce ya kamata ku sani kwace kwace kuke da matan hurun din kuma gaskiya ne tunda hadisi da ya inganta yanzu ya rage ko ku buga 10 ki kwace ki yi gaba da abinki su zama yan aikin ki in ko ba haka ba kina competition ne tsere ne ai mu ma mazan bari ku ji ai mu mazan da aka ce za a ba mu kyautan su ku kanku kun san ya kamata a ba mu astaghfirullah mun cancanci a ba mu me nake nufi shine ga dalili na dan Allah in tambaye ku idan kuka ji an yi hatsarin mota a hanya an mutu suwa suka fi yawa cikin gawawwakin maza ne suwa ke fita fatauci suwa ke zuwa aiki suwa ke gadi suwa ke yaki duk mazaje ke yi galibi matan ba su da yawa to in kaga an mutu da yawa maza su suka fi yawan mutuwa ga abokinmu na Abubakar Bala Magem bai wuce sati uku yanzu ko hudu ba da yake sati uku bai kai wata ɗaya ba hanyar zariya suka shiga kasan mota aka kawo su su shida duk sun direba tun ɗaya kaɗai ya rage shi ma ba mu san ko ya rayu ko ya tafi ba duk sun tafi alhamdulillah shi ya cika da kalmar shahada ma kuma kan shafa sai waye amma da kalmar shahada ya rasu
akwai ƴar uwarmu a Zaria ta kira ni ta ga na sa a Facebook ta kira ni tace wallahi a gaba na ya rusu tace nace a 44 tace ba 44 bane barau jikko ne yanzu aka dauki gawan shi kuma kanshi ya tsage kansa ma ba za ku iya wankewa ba sai dai ku yayyafa ruwa kuma kaje zaka ga gawan a yanda na ga yamu tace amma wallahi ya kira matan shi ya mata wasiya kuma ya mutu da kalmar shahada kuma in ka san matan shi ka tambaye ta yace mata kaza yace mata kaza a gaba na akai haka tace mu ko matar sa daliba ce Al Faruq Islamic Academy a bangaren mata aure kuma haka ya faru to shi alhamdulillah ta fita kalmar shahada mu ma Allah ka sa mu ta fita ita mu kyale ku ku ta abinda za ku yi ku sha'anin ku sarran ku duk sun samu fara gajiya da duniya mu ko shi yasa furfura ke mana yawa koko
haka ne
to Allah ya sa ku zanto ni iman na hakika ne gagaba ta biyar da malai ya fada na fa'ida cikin hadisin wanda na san shi ya kamata ya tsaya a gaban goshin ku yake cewa annal baitul muslim nan karanta ku hadda larabcin dan ku ji yace shi gidan musulmi muraqabun min qibal huril ain huril ain suna lura da duk abin da ke faruwa a gidan musulmai din musulmi duk bawan Allah da Allah ya san ya yarda da shi shi dan aljanna ne to yake sa huril ain su rinka lura da gidan shi waye tafa'alna ma'a hadathihi kuma suna bibiyan abubuwan da ke faruwa a rayuwar wannan mutum in dai mutum ba Allah ne dan aljanna to suna ta kallo gashi can yanzu kaza yanzu kaza yanzu kaza kafin ya tafi saboda haka kin ga sai yake kokari sauki abun ma ba gasan girki a lahira ba girki da wata kan kila ta anan za a fadi hadisi na 69 da na so mu samu ko guda 10 ko na'am karfe na da kwata a to gaskiya mu sai ana ko mu dauki daya mu je na 70 na'am jikin su dai ya mutu aka nan za ku je mu dauki na 69 sa'adatuki murtabitatun bi mada ma'rifatiki li makanati zawjiki bin nisbati laki jin dadinki da walwalanki yana da alaka ne gurgurdan yanda kika san matsayin mijinki a wurinki da alakanki da shi da matsayinki a gunsa malaci an kai wannan hadisin an Qais bin Sa'ad an karbo daga Qais bin Sa'ad kala yake cewa ataitul hirata fara'aituhum yasjuduna limazrbani yace na je wani wuri da ake ce ma alhira sai na gansu suna sujada ga mazrubani lahum ko fa qultu sai nace ya rasulullahi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa qultu da na gansu suna ma suna yin sujada ga waɗannan mutane nasu kun gane ko sai shi mai ruwa hadisi yace rasulullahi sallallahu alaihi wasallama haqqu an yusjada lahu ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi fi dacewa ai masa sujada waɗannan mutanen har suna musu sujada ai wallahi annabi shi fi dacewa ai mai sujada ma'ana yake gaya ma kansa da kansa kala yace sai na tashi fa ataitu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai na je wurin manzon Allah tsira da aminci Allah sabata gare shi da kaina fa qultu sai na ce da shi inni ataitu alhirata naji alhira fa ra'aituhum sai na gansu yasjuduna suna sujada li mazrubani lahum ga wasu manya kenan gare su ko wasu sarakuna daga cikin abin nan sarauta ne wannan fa anta sai yace to ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai da kanka fa a haqqu an nasjuda laka kai fi dacewa mu yi sujada ya za ji ana musukanti sujada manzo Allah ka bari mu yi sujada kun ga shi kishi ya dauke shi ba tare da ilimi ba kun fahimci magana kuma ai haka ne in har za a yi sujadan ka ai da annabi sallallahu alaihi wasallam shi fi dacewa yi mishi saboda matsayinsa inda ya halatta ko kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ara'aita law mararta bi qabri akunta tasjudu lahu ka bani labari inda yau zaka zo ka wuce kabari na bayan na mutu zaka yi min sujada siyasan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su yin sujada ko ya ce la tattaqidu qabri wasalan yu'bad ko kar ku riki kabari na zamto wani gunki da za a rinka bauta mai yace za ku yi kabari na sujada qala qultu sai nace ma annabi sallallahu alaihi wasallam la a ba za mu yi masa sujada ba kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi fala taf'alu to da haka ni ma karfi min sujada a yanzu
law kuntu amiran ahadan inda zan umurci wani mutum ko wane ne shi an yasjuda li ahadin yema wani mutum dan uwarsa sujada la amartu nisa da mata ne zan umurce su an yasjuda li azwajihinna su yi ma mazajen su na aure sujada lima ja'ala Allahu lakum alayhinna min alhaq saboda abinda Allah ya daura musu na haƙoƙin mazaje akan su fa'idoji guda shida a takaice karkashin hadisin na farko girman haƙin miji akan mace dan duk abin da za a kamanta shi da sujada ba karamin abu bane abu na biyu wajibcin mace ta yi ma miji biyayya amma a cikin abin da shari'a ta yadda da shi idan abu ya saba ma shari'a mace ba ta ma namiji biyayya a ciki na uku gazawan mace wurin gode ma ni'iman miji ni'iman da miji da aka yi mata na hudu gazawan yana nan a cikin wani hadisi mai ko Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haka dai kana kyauta mu wata rana a samu akasi sai tace ni me ka taba mu ban taba sanin wani alkhairi ba gare ka ni ba cin kai ma da zuban zaman hajiya ba in ban da kaddara wannan kalma ta kazanta a bakin mata eh wai ban da kaddara wata kaddara in ta juyo kuma kuka zaki ki hakuri kawai hajiya na kudi shine ba a gabatar da miji akan komai koda ƴaƴa ne ko ahali ƴan uwa ko aiki ko kawa ko wani ba a fifita miji a kansu wannan hadisi ya nuna duk yana gaba da su an gane ko miji yana gaba da waɗannan na biyar na kusa da ƙarshe shine inda za a halasa mutane su sujada ga wani mutum to da miji ne za a ce ma mata ta yi ma mijinta sujada na shida na ƙarshe shine a hadisi mun fahimci haramun ne a yi mawanin Allah sujada ba wanda ake masu sujada in ba Allah ba to insha Allah gobe za mu tashi hadisi na 70 jibi za mu gama insha Allah ko to in Allah ya dago ba za mu yi 15 jibi mu yi 15 mun kammala wannan littafin kuma Allah ya yarda Allah ya taimake mu yau lalura ya hana mu zuwa da wuri amma insha Allah gobe za mu fara da wuri insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله